قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تبكن فتنسينا الرحمه وأقمنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات
الفصل الثامن والستون فصلنا ستين دا تقوس في أقد التسبيح بالأصابع وليكي مغانا أكن لسا فتسبيح دا ينيازو وأنه أفضل من السبحة كما يدى ينيازو يافي دا تسبحة يتي روى الأعمش أن أطاء ابن السائب أن أبيه أن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأقل التسبيح بيمينه أطاء ابن السائب الأعمش محمد بن سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش يرويت لك أطاء ابن السائب شيكما لك بابنس السائب ابن يزيد شيكما لك عبد الله بن عمرو yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aqidu at-tasbiha bi yaminihi yana lissafa wato tasbihi da hannunsa na dama rawahu abu daud da ya ruwaito shi wannan athar kuma don karanta na gaba warawati yusaira yusaira ta ruwaito ihdal muhajirat ɗaya daga cikin matan da suka yi hijira zuwa madina radiyallahu anha Allah ya dade ita ta ruwaito kala take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaykunna bitasbihi wattahlili wattaqdis na horan ku ku mata da yawan tasbihi da hailala da kuma tsarkake Allah wala taghfalna kada ku gafala فتنسينا الرحمة كمان تاد رحمة الله وأقدنا بالأنامل كقول تسبيهنكو وتقول سافة تسبيهنكو بالأنامل دا قبو بي ينيازو كان ينيازو فإنهن مستم مسؤولات دومنسو وانا ينيازونا كسوزاء تنبيا ومستم تقاتن كمسوزاء أساس في مغانا وانا رواية تفرقو تي أبو داود يفتد إتا tana cikin sunan Abi Daud haka nan Imam Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da wasu su duk surwayto wannan riwaya Ibn Hibban ya fitar da ita cikin littafin sa wannan haka nan wannan shi ma ya fitar da ita Al-Hakim cikin Mustadrak ya fitar da ita Al-A'mash Ata ibn Sa'ib a gurin malaman hadisi yana daga cikin mutanen da suka ikhtilati wato wadanda suka samu sakarkwacewar kwakwalwarsu karshe-karshen rayuwarsu zanto abubuwa da yawa da suka sani sun manta sukan ba da su ba yadda suke ba to ka'idar malaman hadisi idan aka samu marwayaci irin wannan to akan karɓi ruwayoyin da aka yi daga wajensa kafin ya samu wannan matsalar to sai a duba waɗanda malamai ne suka ruwaici hadisansa kafin ya shiga wannan matsalar to sai a karɓi hadisansu waɗanda kuma suka ruwaici hadisansa bayan ya shiga wannan matsalar to sai a yi takatsantsan da ruwayarsu sai in an tabbatar cewa wannan ruwayar ba ta cikin wanda matsalar ta shafa to shi Al-Amash yana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya daga Aba ibn Sa'ib kafin ya samu ikhtilati ruwayarsa qabla al-ikhtilat kafin ya samu wannan matsalar ta kwakwalwa shi al'ama shi ruwaya daga wajensa saboda kaga wannan isnadin ba shi da wani matsala isnadi ne wanda yake tabbatacce alafazinsa ya ce aqidu tasbiha bi yaminihi galibin duk waɗanda suka ruwaito ruwayar wanda suka ruwaito hadisin suna cewa bi yadihi yana ruwaitowa da hannunsa suke cewa amma akwai cikin masu ruwayar Muhammad ibn Qudama shi ma amintacce ne sai ya ruwaito shi kadai da lafazin bi yaminihi in aka ce bi yaminihi kaga da hannun dama bi yadihi duka hannun biyun za su shiga tunda al-yadu jins ne ya kunshi na dama da na hagu kaga aka yi haka ana iya karasa ana amma aka ce bi yaminihi kaga za a takaita a dama to wasu suna fassara wancan ruwayar bi yadihi da ruwayar bi yaminihi cewa bi yadihi sakakkiya ce wannan kuma ta nuna ga abin da ake nufi da yaddin kamar Sheikh Nasiruddin Albani suna tabbatar da wannan wajihin cewa biyadihi ana nufin biyaminihi, saka da suna cewa sunna shine mutun yayi lissafin da hannunsa na dama kare shigar da hagu, sannan suna karfafar wannan ra'ayin nasu da hadisan da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ayi daman ta kome yujibu tayammun fi umurihi kulli, cikin duk al'amuran sa annabi yana son damantawa. To saboda haka sukan karfafi wannan fahimtar cewa bi yamini hidin yafi, saboda haka shi yafi zama sunna akan shigo da hagu din. Wasu kuma suna cewa ruwayar Muhammad ibn Qudama ta sabawa da sauran marwaita, saboda haka shi ruwaya sai suka mata hukunci da shuzuz, cewa ruwaya ce shadza, na ce ruwaya shadza ma'ana kamar shi kuskure, kamata yayi ya ce shi ma kamar yadda sauran suka ce biyadihi shi ma ce biyadihi. To ya ce biyadihi kaga an bar abin abu da kenan, mutum yayi da dama yayi da hagu duk babu komai, yayi da dama ko ya hada dama da hagu, ba wai ya hada hagu kawai ta kadai ba, ma'ana yayi da dama ko dama da hagu. Suka ce wannan shi yafi karfi akan a takaita akan wato akan dama ita kadai, saboda lafazin biyadihi shi yafi inganci akan biyaminihi. Wannan shine ra'ayin su Abubakar Abu Zaid cikin littafin Salah Jadida fi Salah, la jadida fi ahkam as-salah, ciki yana tabbatar da cewa wannan ruwayar ita ce ta abin nan. Sheikh Nasiruddin Albani da waɗanda suke goyon bayan sa kuma suna tabbatar da biyadihi ne cewa ita tafi inganci. Ala ayi halin mas'ala ce mai sauki, idan kai da daman ko ka hada daman da hagun duk babu wani abu, ko wanne kai kadai kai da abu kadai, dai ba mutum yana da rura da daman ba, to ko yayi da daman kadai ko yayi da dama da hagun gaba daya, amma kai yayi da hagu kawai, aiki da hagu wannan aikin shedan ne, to shi kai abu da hagu kadai. To wannan asar ko wannan hadisi Ibn Hibban ya inganta shi, ya fitar da shi a cikin kafin Ibn Hibban, Tirmidhi ya inganta shi, Ibn Hibban ya inganta shi, haka nan Al-Hakim ya inganta shi, haka nan Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Natijul Afkar duk sun inganta ta wannan ruwayar, suka ruwaya ce tabbatacciya. Sai ruwayar Yusaira wacce ɗaya ce daga cikin matan da suka yi wo hijira daga Makka zuwa Madina, ita ce ta ruwaito wannan hadisin ta yana cikin Sunan Abi Dawud, yana cikin Jami'ut Tirmidhi, yana cikin Musnad Imam Ahmad, a cikin littattafai daban-daban irin su Sahih Ibn Hibban, irin su Mustadrak na Hakim da sauransu. Imamut Tirmidhi da ya fitar da shi ya ce haza hadithun gharib, cewa wani hadisi ne gharibi, tafarrada bihi Hani Ibn Uthman, ya ce wala ya sai ce sauka abinnan a Tirmidhi ya raunana hadisin cewa hadisin bai inganta ba. Wasu malamai sun tabbatar da shi kamar Ibn Hibban, kamar Al-Hakim, kamar Imam An-Nawawi a cikin littafin Al-Azkar, kamar Ibn Hajar a Natijul Afkar sun hassana shi, su ce hadisi hasan ne. Haka da Sheikh Nasiruddin Albani shi bai da cikin wanda suka hassana cewa hadisi ne hasan. Ala ayi halin koda akwai illa a cikin sanadinsa, to zai iya zama yana da shawahid, musamman faɗarsa wa aqidna bil anabil, hadisai sun nuna cewa a yi shi da ƴan yatsu, haka wannan zai ƙara ƙarfafar ruwayar. A nan idan muka kula da babin da shi Ibn al-Qayyim yayi na cewa fi akli at-tasbih bil asabi wa annahu afdalu min as-subh, kalmar afdalu min as-subh yana nuna cewa amfani da tasbin ba laifi bane, sai dai yi da ƴan yatsun yafi. Wannan kuma kusan ijma'in malamai ne akan haka, duk malamai magabata duka da na ma baya duk sun yi ijma'i akan cewa yi da hannu yafi lada, saboda ba ko ba komai ba wannan shine abinda manzo Maiki sallallahu alaihi wasallam yayi. Babu wata ruwaya da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihi ba da ƴan yatsunsa ba. To kaga abinda aka ce Maiki sallallahu alaihi wasallam shi yayi, to yafi ya kamata ya zama shi yafi, kowa ya yarda da haka cewa shi yafi, sannan kuma shine umarnin sa shi yayi umarni cewa aqidna bil anamil da farko hadisin farko hadisin Abdullahi ibn Amr yake cewa ya ga annabi ya yana yi kaga wannan fi'ilin sa kenan hadisin Usayra yana nuna cewa kuma umarnin sa ne to ko ba kowa aikin sa ne kuma umarnin sa ne kaga dole a yadda cewa yafi sannan abu na biyu ab'adu anir riya yi da ɗan yatsu ya fi nesanta kai daga riya sabanin wanda zai riƙe tasbih yana yawo da shi cikin jama'a ya shiga nan ya kutsa nan ya fita nan yana kwalkwalkwalkwal kaga shi kama akwai nuna wa mutane aikinsa amma wanda zai yi da ɗan yatsa ya fi ɓoyewa ab'adu anir riya to waɗannan fuskokin za su fifita yi da abin nan kuma shi ne kuma fuskar da babu saɓani a kansa to amma yi da tasbihin da tasbaha ko da wani abin da zai amfani da shi na lissafi kamar ɗan addad ɗin nan wannan counter ɗin da ake amfani da ita yi da ita da lissafa abin da yake so ya lissafa musamman in mai zikiri da zakiri na Allah kasiran ne mai yi da yawa ne tun da ka san shi zikirin in ya zanto in azkar ne wanda yake biyu uku kaga ba bukata sai ka yi wani kwalkwalkwal amma in ka za ka yi da yawa ɗari ko fiye da haka in kana da himma to kaga watakila in kana da wani wuri da kake so duk kullun kai kamar sa to kaga ba zai yi ba kai dabdin sa da ɗan yatsa dole sai ka samu wani abin da zai shi zai rika lissafa maka to kusan babu wani laifi a yin haka dan mutun yayi haka ba laifi kuma babu wani cikin magabata da ya haramta haka an ruwaito cewa Abdullahi dan Mas'ud yana hana yin haka shi kuma akwai sabani shin yana hanawa ne saboda hay'ar da yaga ana yi kamar hadisin da aka ruwaito cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Darimi da sauransu yaga wasu sun yi da'ira sun tara tsakunkwani a tsakanin su da wani babba a tsakiya yana cewa ku yi tasbihi 100 sai a rika daukar duwatsu ana ta lissafa ana ta jefa ana ta lissafa to yazo ya caccake su akan wannan lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yaje ga masa yazo caccake su ce kun zo da wata bid'a ta dan zalunci kun fi annabi da sahabban sa ilimi ne bana su ba su yi wannan ba to ya hana su to shin ya hana su saboda tsakon kwarin da yaga suna lissafa bina din nan to a cikin magana sai yana cewa ku lissafa ya fi kamata ku je ku lissafa laifufukan ku akan ku zo kuna lissafa wani abu da ku idan Allah ku je ku lissafa laifufukan ku da kiyo Allah to suka ce saboda lissafin ne da suke yi suka ce a hay'ar tunda a cikin su akwai wani wanda yake jagaba shi yake taron lumfashin duka wanda suke gurin yace ku yi 100 in sun gaba ce ku yi kaza 100 ku yi kaza 100 ma'ana shine zakirin da yake bada zikirin ala azza to suka ce saboda wannan hay'ar ita ce yake inkari ba addin ba to amma dai wasu ruwayoyi sun zo suna nuna cewa yakan yi inkarin addin ya ce shi yana ga kamar ma kana so ka gaya wa Allah kamar kana yi wa Allah keke da keke fa na fai kaza kada a zo a rage maka ko wani abu ki ce in haka ne maimakon ku lissafa hasanat ɗinku ku lissafa sayyi'at ɗinku mana ai kuna yin laifuffuka dan ba ku lissafa laifi ne kuka yi wa Allah ba sai dai ku lissafa kyakkyawan aiki ne kuka yi kamar kuna jin kamar za a muku runtu kamar Allah zai muku runtu a zo ana cewa kun yi ana ba ku yi ba to banda shi babu wani wanda aka samu yana abin nan din to shi ma kuma ba wani asar ne wanda yake kai shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam illa gudun kada a mai yadda abin yadda ya koma kamar yadda yanzu ake gani abin ya koma kamar ana nuna wa Allah addinin da ake yi to alimuna Allah bi dinikum nuna wa Allah sai yana nuna mu har sai carbin auye da sauransu magabata wanda nasu masu suke rikirka carbin za ka ga cewa suna kaffa ba sa so a ga carbin Ibn Hajar kamar yadda yake cikin al-jawahir wa durar na al-majlis as-sakhawi yake cewa Ibn Hajar in an zauna da carbin sa amma a cikin rigarsa yana jan carbin ana karatu amma ba bari a gani ce kuma duk sanda ya fadi sai an ga canji a fuskarsa wato da zai fado kasa su ganshi sai fuskarsa ta canza kamar zai ji wani abu an ga kenan ma zikiri yake kenan to kaga waɗannan su ne waje na gaskiya wanda suke yin abu a goye, amma wani zo da tarin abu ya sa a gaban mutane da cikin jama'a yana abin da kaga akwai abin nan. Saboda haka waɗannan hadisai suna nuna haka. Akwai ruwayoyi da aka ruwaito na dangane da shi abin da kirga tasbihi, kamar hadisin safiya wanda yana cikin Jami'ut Tirmidhi, yana cikin abin da musaddaraf na hakim, da yake cewa ita ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta ta sanya kwallayen dabino wato guda 4000 a gabanta tana tasbihi da su. Annabi ya tsaya kanta sai yake ce mata laqad sabbahti bi hadhihi ala uallimuki bi akthar mimma sabbahti bihi, ke yanzu kin yi tasbihi da waɗannan kwallaye na dabino, bana sanar da ke abin da yafi wanda kika yi ba? Sai ta ce bala, eh ya rasulullah, sanar da ni, allimni, sanar da ni. Sai annabi ya ce da ita quli subhanallahi adada khalqi. To shi wannan ruwaya tana da rauni, bata inganta ba, saboda cikin sanadinta akwai Hashim ibn Sa'id wanda shi ne ya tafarrudi da shi ta wannan ruwayar. Saboda haka abinda da yake sahihi shi ne babu wani abu da ya hana wannan amfani da wani abu na lissafi idan akwai bukatar yin haka yayin da za a yi tasbihi da yawa. Wannan kusan da yawa daga cikin malamai sun karkata zuwa ga wannan. Ibn Taymiyyah zamu karanta maganarsa in akwai lokaci, haka na Ibn Hajar kamar yadda muka yi bayani shi ma, kamar irin su daga cikin magabata irin su Nawawi da sauransu duk sun tafi akan wannan, har ma daga cikin al-mu'asirin irin su Sheikh Ibn Muhammad Salih Ibn Uthaymeen shi ya tafi akan cewa ba bid'a bane, kawai ala ce, wasila ce, duk da shi dai ya fi fifita a yi amfani da hannu, wanda kuma wannan damar mahalli ne na ittifaki, an haɗu akan haka. Amma wanda ya bukata ta sa ya haka ba kuma darriya ba, ba yawo yake da shi ba, ba rataya a wuya ba, ce ta wannan babu komai, amma dai a yi da hannu wannan shi ya fi lada. Za mu karanta watakila maganar sanan gaba idan mun samu dama. Haka nan Sheikh Bin Baz shi ma ya tafi akan halaccin amfani da tasbihar, amma yi da hannu shi ya fi don a kauce wa riya. Haka nan daga cikin malamai waɗanda suke al-mu'asirun da suka tafi akan halaccin wannan, akwai irin su mashhur Salman Hassan Abokinsa, shi ma masa fatawa akan wannan, ya tafi akan abin irin su Sheikh Abdulaziz Al-Tarifi da sauransu, suna da yawa kusan duk sun tafi akan wannan fahimta. Akwai wanda suka yi risa'il akan wannan. Suyuti yana da Al-Minha fi Subha, tana cikin littafin sa Al-Hawil Al-Fatawi, da ya tattara dukkan hadisan da suka zo akan tasbi. Akwai littafin abin Nuzhatul Fikr fi Subhatul Dhikr na Abu Al-Hasanat Al-Laknawi, da ya tattara Ibn Tulun, shi ma yana da littafi Ahmad Ibn Tulun, yana da littafi shi ma akan wannan. Littafai dai da yawa malamai sun rubuta su akan tabbatacci. Bakar Abu Zayd yana cikin wanda suka hana suka kira abin bid'a. Sheikh Nasiruddin Albani yana cikin wanda suka kira abin bid'a. Sheikh Bakar Abu Zayd yana da As-Subha da ya magana akan tarihi wa ahkamuha, ya hukunta mata cewa bid'a ce saboda asali an samo ta daga su magabata lokacin su babu tasbih daga baya ya samu, amma su lokacin sai dai a tara ko tsakukuwa ko kwallon dabino ko abin nan, daga baya aka rika sa shi a zare ya koma ana ja. To duk dai ba bambanci duka wajen dai lissafi dai aka yi da wani abu, sabon an aje su a ƙasa ko an zura su a cikin zare, duk dai abu ɗaya ne. Sai dai shi wancan na cikin zare an same su cikin masu bin addinin Buza, masu bin addinin India, abin Hindus, an same shi a cikin kristoci da sauransu. To shi yasa su waɗanda suka hana din suka tsananta cewa wani abu ne da ya kamada, sannan kuma ya zama wata hanya ce ta nuna bautar Allah da wasu masu aiki da riya suke yi, na za a sa shi a wuya idan mutum yana yawo da shi a wuya, to me yake so ya nuna? Za mu karanta magana Ibn Taymiyyah da ya akan wannan, duk da yana cikin waɗanda suke halattawa, amma kuma ya ja kunne kwarai da gaske akan wanda suke bayyana tazbi dan su nuna mutane su fa masu zikiri ne. Mas'ala ce dai wanda tana da sauki, kuma janibin hadarinta wani abu ne da yake bayyananne ga dukkan wanda ya san irin yadda aka bai da shi tazbi din, zai fahimci janibin hadarinta a yanzu a zahiri yake. So aka takaitawa akan abin da yazo a sunna yana da kyau kwarai da gaske. Eto wannan kuma jika shi wala bai da alaka da wannan to ba lokaci balle mu karanta magana Ibn Taymiyyah, amma insha Allah ina ga karatu na gaba kafin mu shiga ba abin nan zamu karanta magana Ibn Taymiyyah da ta Ibn Uthaymeen, suna da kyau kwarai da gaske domin dabdin matsala din. Abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fahimta mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wancan satin wanda ya magana akan kulla tasbihi da yan yatsu, ko kuma cewa shine yafi daraja ko kuma yafi lada akan yi da jazbaha, da muka kawo cewa abinda malamai ne suka hada a kansa cewa lissafa tasbihi da yan yatsu wannan ya fi lada, kuma ya fi falala akan yinsa da tasbi ko kuma wani abin lissafi. Muka ce kalmar afdalu tana nuna cewa babu laifi dan mutum ya amfani da tasbi idan akwai buƙatar hakan, idan akwai buƙatar ya yi amfani da shi, saboda ba zai rike lissafin ba saboda wata buƙata ko kuma wani abu da ya shiga ransa ya zama yana tunaninsa koyaushe, idan ya fara zikirin zai iya ya manta saboda wannan abin da yake bujiro masa a zuciya. Amma yi da ɗan yatsu wannan shi ya fi, saboda shi ne aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka ya yi, kamar yadda muka gani a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr da ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana lissafa tasbihinsa da ɗan yatsunsa ko da hannunsa na dama, sannan kuma shi ne umarnin da ya bayar, wani shi ne aikinsa kuma shi ne umarninsa da ya ce wa matan da ya gani suna tasbihi yake ce musu alaikunna bit tasbihi wat tahlil wat taqdis wa la taghfalna fatansayna ar-rahma wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun, cewa ku yi tasbihi da wato kan yan yatsunku, ku kawo nan yan yatsunku, fa innahunna mas'ula, domin yatsun nan naku su za a tambaya, wa mustantaqat, kuma su za a bawa damar yin magana su yi furici. To waɗannan hadisai su suke nuna mana cewa yi da ɗan yatsu shi ne al-afdal, kamar yadda Ibn al-Qayyim yake nunawa. Babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake umarni da amfani da tasbaha ko kuma yake hana amfani da tasbaha, wato duka ɓangarorin bi babu wani hadisi tabbatacce da yake nuna halaccin ko kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yi amfani da tasbaha. Akwai hadisi mawdu'i ni'mal muzakkir as-subha, cewa madan lada mai tuna zikirin Allah shine carbi, to amma wannan hadisi ne mawdu'i bai inganta ba, hadisan da aka rawaito akan wannan ba tabbatattu bane. Al-Imam Adh-Dhahabi alayhi rahmatullah a cikin tarjamar Yahya ibn Sa'id al-Ansari a cikin littafin Sirar Alam an-Nubala, tarjamar Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya kawo cewa Yahya ibn Ma'in yana cewa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, nake so in ce ba al-Ansari ba, cewa kana ma'a Yahya ibn Sa'id al-Qattan misbahun yudkhiluhu fi thiyabihi yusabbihu bihi, wato yake cewa Yahya ibn Sa'id al-Qattan yakan rike tasbih wanda yake boyewa a cikin rigarsa yana tasbihi da shi, wato baya fito da shi fili don kada mutane su ga kamar yana yi, shi kuma wani abu ne da ya shiga zuciyarsa, saboda haka sai yake sa shi a cikin rigarsa yana boyewa kada mutane su gani. Mun faɗi cewa a tarjamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafin almajirinsa wanda ya rubuta akan tarihinsa mai suna Al-Jawarih wad-Durar fi tarjamati Sheikh Al-Islam Ibn Hajar mujalladi 3, to a ciki ya kawo cewa shi Ibn Hajar alayhi rahmatullah wata rana yana zaune da almajiransa bayan sallar isha'i suna muzakara, wato suna bitar karatuttukan suna na ilimi, sai ya sanya tasbinsa karkashin wato cikin rigarsa, ta cikin rigarsa ta yadda babu wanda yake ganin abin da yake cikin rigarsa. To duk lokacin da tarbin ya fado, to sai ga alamar bacin rai tare da haka a fuskarsa, domin yana son yayi ambaton Allah a cikin kowane lokaci, kamar da Allah ce yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kowane lokaci su zama cikin ambaton Allah. Annabi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta siffanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa kana yazkurullaha ala kulli ahyani. Yanzu waya ta kwace mana wannan, saboda haka wa yana danna waya sa qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Akwai yazkuruna Allah ana daddanna waya ne qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. To saboda haka kasance yana yin wannan. Malamai da dama sun yi rubutu akan nuna halaccin amfani da tasbaha, ciki akwai Suyuti yana da littafin Al-Minhaj As-Subha da muka ce yana cikin littafinsa Al-Hawil Al-Fatawi, ya tattara dukkan wani abin da aka rawaito game da tasbih da mai inganci da mara inganci, kamar da aka san dai yanayin talifin Suyuti yakan tattara duk abin da ya ci karo da shi ba tare da ya tantance mai inganci da mara inganci ba. Bukatar sa dai ya tabbatar da cewa wannan abu yana da asali. Ibn Tulun yana da risala wanda ya sa mata suna Al-Milha fi ma warada fi asli Subha. Abu al-Hasanat al-Laknawi yana da wani littafi Nuzhatul Fikr fi Subhat al-Dhikr, wanda shi ma ya tattara dukkan abubuwan da suka zo a wannan babi. Ibn Allan min sharhin Riyadu Salihin yana da shi ma littafi Iqadul Masabih li mashru'iyyati ittikhadil masabih, Iqadul Masabih na fitilu jam'u misbah li mashru'iyyati ittikhadil masabih, da sauransu da sauransu. Cikin malaman da suka nuna halacci suna da yawa, kusan yawanci wanda suka shiru Ibn Hajar Al-Asqalani kamar da zamu gani a cikin littafin Fathul Bari, Badruddin Al-Aini a cikin Ibnatul Qari, Shawkani a cikin Nailul Awtar, abinnan An-Nawawi na haka An-Nawawi a cikin sharhin sana sayu Muslim a cikin Al-Azkar har ila yau, da kuma abinnan Al-Azim Abad Sharaful Haqq Al-Azim Abadi a cikin Aunul Ma'bud, da Mulla Al-Qari a cikin Bilqatul Mafatih. Yawanci suna nan da dama wanda duk sun yi ishara zuwa ga wannan. A cikin tarajim tarihin makaranta musamman al-fuqaha, da yawa zaka ga wasu ana yi musu laƙabi, ana musu laƙabi da As-Subahi, ce fulan As-Subahi, As-Subahi bis-sin, sinun ba'un ha al-muhmala, sannan ya As-Subahi. To nisba ce zuwa ga tasbaha, na'am, saboda yadda ya shahara da dikin tasbaha sai zanto ana kiran shi mai tasbi, kamar Abu al-Abbas Ahmad ibn Khalaf, ce Abu al-Abbas Ahmad ibn Khalaf As-Subahi, Abu Bakr al-Maqdisi As-Subahi, Muhammad ibn Sa'id al-Maqdisi As-Subahi, Abu Sa'id Abdurrahman ibn Salam, sauransu, ga wanda yake nuna cewa abin ya shahara a cikin malamai abin nan. In ya fi shahara a gurin ma'abota sufanci da sauransu, sun mai da abin kamar kwalliya ce ko ado ko alamar ana cikin harkar. Akwai dalilai da za a iya, wataƙila za a iya hujja da su akan halaccin wanda yake da wani zikiri musamman, wanda yake da wani adadi, zikirin da ya zo da adadi yana so kuma ya zabtinsa ya zanto yana da yawan mantuwa ba zai iya riƙewa ba. To akwai dalilan da watakila za a iya sanya su a cikin adilla da suke nuna halaccin lissafi irin wannan ga wanda yake cikin wani yanayi da ba zai iya rikewa ba. Kamar misali Ibn Abi Shayba a cikin Kitab al-Musannaf ya rawaito asar daga Salih Ibn Dirham daga Abdullah Ibn Umar, yake cewa wani mutum ya zo yana tambayar sa game da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sai Ibn Umar ya ce da shi, iftatih bis Safa waqtun bil Marwa, qala wa in khashita an tansa fa khudh bi yadika hasan wa alqi inda as-safa wahida wa inda al-marwa wahida. Abdullahi dan Umar, wani mutum ya zo wajen sa yana tambaye shi game da dawafi ko sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sai ya ce da shi, ka fara da Safa ka kare akan Marwa, kamar yadda aka san yadda sunna take, ibda bima ko ka yabda'u bima bada Allahu bihi ko bada'a bima bada Allahu bihi. Lafazin ibda wannan bai inganta ba, inda zo da lafzul amri, zo da lafzul khabar ne. Abda'u bima bada Allahu bihi, haka yazo lafazin sa sahihi. Sai Allah ya fara da ambaton Safa, inna Safa wal Marwa min sha'airillah, saboda haka yake so ka fara daga kan Safa, su ce ka fara daga Safa ka kare a Marwa, yace idan kana jin tsoron kamanta to ka ibi tsakon kwana bakwai a hannunka, in ka zo Safa ka jefar da ɗaya, in ka je Marwa ka jefar da inda ka je, wa alqi inda Safa wahida wa inda al-Marwa wahida, har su kare kaga ka da sun kare ka san ka zo ƙarshe. To wanda dai ba zai iya riƙewa ba sai ya yi wannan lissafi, to akwai matsala. Amma a nan abinda za mu fahimta shi ne, Ibn Umar ya ba shi dama ya amfani da tsakuwa domin ya ƙaidi riƙe wannan adadin, yake nuna cewa addin wani abin da yake da adadi, in ba za ka iya riƙewa ba kana iya amfani da wani abin da zai taimaka maka wajen ka riƙe wannan adadin kada ka manta. Akwai Al-Fadl Ibn Sazan a cikin littafin Sa'adul Ayi wa Raka'at fi Salah, da wani littafi da ya yi a kan lissafa ayoyi da raka'o'i a sallah, to sai kawo ruwaya daga Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha annaha kanat ta'uddu raka'atiha fi salati bi khatamiha, tana lissafa raka'o'inta da take a sallah da zuban da yake jikinta, da zuban in ya tsanta, wa tanquluhu min yadin ila ukhra, ta sa zobanta a ɗan yatsa, in ta yi raka'a ta cire shi ta sa a gaba, ta cire shi ta sa a gaba, ta cire shi ta sa a gaba, ta san iya adadin rako'in da ita. Sanadin sa sahihi ne zuwa ga Aisha. Akwai ruwaya daga Abu Ma'shar, Ma'shar yana da rauni to amma ruwaya ce kai tsaye daga malaminsa, kuma yana sifanta yana faɗar wani abin da ba zai yiwu a ce ya kasa rikewa ba. Abu Ibrahim al-Nakhai, Ibrahim al-Nakhai yana cewa la ba'sa bi'addi raka'ati as-salati bil khatam wa an yahfazaha bihi, wannan kamar yayi hujja da hadisin Aisha ko da aikin Aisha radiyallahu ta'ala anha, shababu laifi, mutun ya lissafa raka'o'insa da zoban dan yatsansa, ya saka a wannan zoban yayi raka'a daya cire sa a zoban gaban sa, kaga ya san raka'a ta biyu yake ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar. To ba za ka samu, ya ka samu wani daga cikin salaf da ya nuna karhanci ko ya hana amfani da abinan al'adun tasabihi bin nawa ko bil hasa, ba a samu ba, sai abinda ake rawaitowa daga Abdullahi dan Mas'ud Ibn al-Waddah a cikin littafinsa al-Bid'a wa an-Nahya anha, ya rawaito daga As-Salt an Abdullahi ibn Mas'ud, yana cewa Abdullahi dan Mas'ud ya ga wata mace biyadiha subha fa qata'aha, ya ganta riƙe da tusba, annabi Abdullahi dan Mas'ud ya kama ya tsinke ta, sannan zikirin da ba shi da wani adadi, zikirin da yake mutlaki ne, babu buƙatar ka ce za ka lissafa shi, zikiri ne wanda yana da wani adadi kake gudun kakka wuce adadin da aka ambata, kana iya lissafa, amma wanda yake sakakke ne ana son ma kai ta yi da yawa, to babu buƙatar lissafa shi. To irin wannan Ibn Mas'ud yana hana masu yin irin wannan, kamar yadda yake cewa yamunnu ala Allahi hasanatihi wa bi hasanatihi, zai rika gorantawa Allah ayyukansa ne, don haka yana lissafa masa ayyukan da ya yi, kada a masa rinto ko a rage masa. haka nan an samu wannan daga wasu daga cikin tabi'ai da kufiyu da sauransu. Shahid wannan magabata ba su tsananta akan wannan babin ba. Za mu gani cikin malamai da suka yi magana akan wannan kamar Ibnu Taymiyya a cikin fatawansa an yi masa tambaya kan tasbih a cikin fatawa mujalladi na 22 a shafin sa na 506 zuwa 507 majmu'ul fatawa yake cewa wa'addu at-tasbih bil asabi'i sunnah lissafa tasbihi da in yatsu sunna ci kamar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin nisa sabbihna wa aqidna bil asabi'i fa innahunna mas'ulatun muntatqat yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata ku yi tasbihi sannan ku lissafa da in yatsun ku domin su za a yi wa tambaya kuma su za su yi firici ko su za a ba wa damar su yi firici. Sai malam ya ce wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwi zalika fa hasanun yace kuma lissafa tasbihi da kwallon dabino misali ko kuma tsakuwoyi yace fa hasan ko makamancin wannan ko kwallon dabino ko tsakuwa ko wani abu makamancin su yace fa hasanun abu ne mai kyau ma'ana ya halatta. Wa kana min as-sahabati radiyallahu anhum man yaf'alu zalika ci daga cikin sahabbai akwai wanda ma yake yin haka. Wa qadara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minu tusabbihu bil hasa wa aqarraha ala dhalik kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yaga uwar mu'minai yana nufin Safiya kamar yadda zai zo mana a ruwaya tana tasbihi da tsakun kuna wa aqarraha ya tabbatar da ita bai mata inkari ba. Wa ruwiya anna aba huraira kana yusabbihu bihi kuma an ruwaito cewa abu huraira ma yana yin tasbihi da shi duk da cewa akwai rauni a cikin ruwayar. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من خرج ونحوه فمن الناس من كرهه تو وانا ياي magana akan tsakuwoyi ne da kwallon dabi ne ci to amma wanda za a sa shi a cikin abin nan a cikin zare a jera sa a cikin zare yace da makamancin wanda yace fa minan nasi man karihahu daga cikin mutane walamai kenan akwai wanda ya karhanta abin kamar yadda muka ce Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin almajiransa sun karhanta haka. Wa minhum man lam yakrahu amma cikin malamai akwai wanda bai karhanta hakan ba. Wa idha ahsanta fihi an-niyya Ibnu Taymiyya ce to in ka kyautata niyya wajen amfani da shi fa huwa hasanun ghairu makruh ce to abu ne mai kyau ba makruhi bane. Wannan ra'ayinsa shi Ibnu Taymiyya da ya kawo ra'ayi biyu na malamai masu ya makruhi da wanda suke ba makruhi ba da ce to indai ba bariya kai ba kyakkyawan niyya ce ta sa kai amfani da shi ci to ba komai yana da kyau ba makruhi bane. Wa amma ittikhazuhu min ghairi haja amma wanda za su tarike tarbi ba dan suna da buƙatar sa ba au izharihi lin nasi ko kuma su rike dan su rika nuna wa mutane cewa su masu tasbihi ne mislu ta'liqihi fil unuq yace kamar wanda suke ratayawa a wuya kaga tun a lokacin sa akwai masu rataya a wuya aw ja'alihi kasiwari fil yadi ko kuma wanda suke sa shi a hannu kamar awarwaro a nade shi a hannu kaga tsohon yayi ne aw nahu zalika ko wani abu irin wannan sa a wuya ko a nada a hannu yace fa hadha to me yin wannan imariya lin nas ko dai yana yi dan riya aw mazallatil mura'ati wa mushabahatil mura'ina ko alal aqalla dai akwai alamat tuhumar riya ko da baka ce riyayi ba to akwai kamancece da ya da masu yin riya min ghairi hajatin ba tare da ya bukata ba ba tare da yana bukata ba kawai yana ƙoƙarin yayi kamancece da ya da masu yi dan a gani yace al awwalu muharram duk wanda zai yi abu dan riya wannan haramun ne wanda duk zai yi abu ya rataye carbi ko ya abinda dan arka ganin sa mai tasbihi ne ko ya rike shi yana kakkada shi a hannu ko ya yi awarware da shi ci to wannan makruhi ne wannan haramun ne. Wasani aqallu ahwalihi alkaraha nabi kuma wanda zai yi kamancece ne da masu riyar shi a zuciyarsa ba riyar bace amma kuma yayi wani abu da yake kama da masu riyar ci to wannan mafi karancin hukuncin da zaka kira shi makruhi. Fa inna mura'ata an-nasi fil ibadati ko fil ibadati al-mukhtassa kas-salati was-siyami wadh-dhikri wa qira'ati al-qur'ani min a'zami adhabi adh-dhunub domin yin riya kai abu dan mutane su gani a cikin ayyukan da ake da kowanne mutum yake banta da aikinsa, kamar sallah, azumi, ambatan Allah, karatun Qur'ani, wanda yana daga cikin manyan zunubai. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى إن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون سننن أذابا ياتبتك مسلاتا وأن نسكي ربكا وقبل نسلس تسكي جنكر تسلق وصبرت ما قبادا الذين هم يراؤون سوني وأن نسكي إذن أغني وتسكي رياء كما سريا بنو أذابا تاتبتك كنسو. Hakanan Allah yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ce lalle munafikai suna ganin yaudarar Allah suke, amma Allah ne yake bayar musu da sakamakon yaudarar su. Wa idha qamu ila as-salati, in suka tashi sallah, qamu kusala, sukan tashi jikin su a mace, yura'una an-nas, kuma suna yi dan mutane su gani. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, ba su ambatan Allah sai dan kadan, wato inda suka san za a gani to nan ne za su ambaci Allah, amma su bai su ko in suka kadaita babu ruwan su da ambatan Allah. To kaga Allah ya sifanta aikin munafikai da riya. Kaga wanda yana nuna maka cewa riya babban laifi ne, duk abin da riya za ta shigo ciki to ta lalata shi. Wannan shine bayanin da Ibn Taymiyyah ya cikin Al Fatawa mujallad na 22 da biyu shafi na 506 zuwa 507. A cikin al-mu'asirun, cikin malamai na wannan zamanin, malamai na sunna, wancan satin na faɗi wasu a ciki, su Ibn Baz rahimahullah, su Sheikh Salih al-Uthaymeen, su daga cikin masu rai akwai mashhur Hassan Salman, ɗaya daga cikin manyan almajiran Albani, kai saba malaminsa, malamin sa Sheikh Nasiruddin Albani yana cikin masu ganin bid'a ne. Tarifi, Abdulaziz Tarifi. To za mu karanta fatawa ta Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah a cikin majmu'u fatawa wa rasail fadilati Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen jaladi na 13 shafi na 240. كي سئل فضيلة الشيخ أعلى الله مكانه ومكانته عنده ما حكم استعمال الصبحة؟ أنت بي مالا منين هكنت أمفاني لتسبحة؟ فأجاب فضيلته بقوله سمالا يبعد أنسى دتشوا الصبحة ليست بدعة دينية تتزبيب بدعة بتشتاء الدين، وذلك لأن الإنسان لا يكسل التعبد لله بها، domin mutum yayin da zai rike ta ba yana nufin rike ta din shine ibadar ba, saboda ita ce ibadar ba. Wa inna ma yaqsidu dhabta adad at-tasbih alladhi yaquluhu, buƙatar da zai sa ya rike shine ya kiyaye adadin tasbihin da yake faɗa, wanda tasbihin shine ibadar, aw at-tahlil aw at-tahmid aw at-takbir, ko kuma ya kiyaye adadin hailala da yake yi, ko hamdala ko kabbara. Fa hiya wasilatun wa laysat maqsuda, saboda shi tasbih wasila ce amma ba ita ce abin nufi ba, wato hanya ce ta bautawa, ta lissafa abin da yake bautar Allah, amma ba ita ce bautar ba. Walakin al-afdal, sai ce to amma dai abin da yafi, an ya'qida al-insanu at-tasbiha bi anamilihi, mutum yayi tasbihi ya lissafa da yatsunsa, wanda wannan shine kamar da muka faɗa ittifaqin malamin, to abin da yafi kenan, ay bi asabihi, li'annahunna mustantaqat, domin sune za su za sa su yi furuci, su yi magana, su ba da shaidar cewa da su yake tasbihi. Kama arshada ila zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi ya nuna ayi hakan. Wa li anna 'adda at-tasbihi wa nahwihi bil misbahati yuaddi ila ghaflati al-insan, kuma saboda lissafa tasbihi da tasbihi yakan haifar da mutum ya gafala, yayin da mutum yana jin tasbihi ba zai rika halarto da abin da yake faɗa ba, sabanin inda ya tsaya yake yi yana kokarin kiyaye abin da yake faɗa, amma inda tasbihi yake yi, wani ma kuna tasbihi, kuna jin tasbihi, kuna hira, kaga wannan ba tasbihi yake ja ba, tasbihi yake yi ba tasbihi yake yi ba, tasbihi yake ja. Fa inna nushahidu kaseeran min ulaika alladhina yasta'miluna al-misbah, domin abinda muke ganin da yawa daga cikin masu amfani da tasbih din nan, najiduhum yusabbihuna wa a'yunuhum taduru huna wa hunaka. Haka muke ganin su suna jin tasbih amma idan su ya waiwaya ne waiwaya can ba nutsuwa. Lannahum qad ja'alu 'adada al-habbati ala qadri ma yuridu tasbihahu, domin sun riga sun lissafa adadin kwarannin wannan tasbih, adadin tasbihin da za su yi. Saboda ba ruwan su da tunanin yanzu me suka ina suke, kawai suna ta ja ba san inda suke ba, a goma suke, ashirin suke, sun dai san in sun kai kan shi wannan babban abin yatsun sai ya tuntube da ladan shi ke da to shi ne mala ya ce fatajidul insana minhum ya'uddu hadhihi alhabbat biyadihi wa huwa ghafir alqalb. Sai ga ɗaya daga cikin irin masu wannan jantar zubin yana lissafa waɗannan ƙwararrani na tasbih ɗin amma zuciyarsa a rafkani, yaltafitu yaminan wa shimalan, ya kalli dama ya kalli hagu, bi khilafi ma idza kana ya'udduha bil asabi, sabani inda da ɗan yatsa yake yi zai nutsu domin zai ƙoƙarin kiyaye abin da yake yi. Fa inna dhalika ahdara li qalbihi ghaliban, domin wanda zai yi da ɗan yatsa sai ya fi halarto da zuciyarsa lokacin da yake yi. الشيء الثالث أبو نأكو أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء. أبو نفركو ديكا قيافة شو هكا النبي صلى الله عليه وسلم يأيكم الزأتنبي سنيس وزاسي مغانا كمين النبي يلونا صلى الله عليه وسلم أبو نبيكما قال بما سين وننغ فلاسكي باسا حلر تزوج يسلوك تنسكي تسبيهن دومي ياسن بزي وجي إيا عدد مبتن ياسن أقول أن قلن لن تسبيهن لطو إن يتكروا لشيشي كينا ياكي كرشي تو بزي كاوزوج يسلوك تنديكي shine ci to abu na uku kuma an nasu imal al misbaha qad yadkhuluhu riya, ko yadkhuluhu riya, amfani da wannan tasbihin yana iya shigowa. Fa inna najidu kaseeran min an nas alladhina yuhibbuna kathrat at tasbih, mukan ga da yawa daga cikin mutane wanda ke son su yi tasbihi da yawa. Yu'alliquna fi anaqihim masabiha tawila kathirat al kharazat, wato suna rata tasbih da wato dogayen tasbiha a wuyansu mai kwallaye da yawa, ya'ya da yawa. Wa ka'anna lisana halihim, wa ka'anna lisana halihim yaqulu, kamar ce maka suke yi, unzuru ilayna fa inna nusabbihu bi qadri hadhihi al-kharaza, ko ga ka kalle mu kun ga tasbihu mu yafi na kowa tsawo, da ka tasbihu mu yafi kowa yawa, kamar suna gaya maka ne a kaikaice cewa kaga tasbihina ai yafi na wajen ka, ko to na fi ka tasbihi kenan. To sai malam ya ce wa ana astaghfirullah an attahimum bihadha, ba ina tuhumar su bane Allah ya fi mu, ba tuhumar su nake yi da cewa haka suke yi ba, lakinnahu yukhsha minhu, sai dai abinda ake ji masa tsoro kenan. Fa hadhihi thalathatu umur, yace to wadannan abubuwa guda uku, taqdi an bi an yatajannaba al insanu at-tasbiha bil misbah, zai sa mutun ya guje wa amfani da wannan tasbih, wa an yusabbiha Allah subhanahu wa ta'ala bi anamilihi, da yan yatsunsa dan ya samu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kauce wa gafala, sannan kuma ya kauce wa fadawa cikin riya. To waɗannan abubuwa uku kadai sun isa su sa mutum in zai tasbihi ya lissafa da in yatsun su. Ce thumma innal aula an yakuna aqdu at-tasbihi bil anamin fil yad al-yumna, na kuma ya shigo maganar cewa abinda kuma yafi in zai yi yayi da hannunsa na dama, in zai yi hannunsa na dama, li anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqdu at-tasbiha bi yaminihi, kamar da ya gabata a hadisin Abdullahi dan Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hannunsa na dama, kamar da kuka ce akwai riwaya da ta zo bi yadihi, wanda tana nuna cewa za ta yi daukan duka hannun dama da hagu. Wal yumna khairun min al yusra bila shakk, wala ce hannun dama yafi na hagu ba shakka. Walihada kana al aymanu afdalu ala al aysar, sauraka dama tafi hagu. Wani annabi sallallahu alaihi wasallam an ya'kula ar-rajulu bi shimalihi aw yashraba bi shimalihi, kuma annabi ya hana mutum musulmi ya sha abin sha, ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha abin sha da hagu. Wa amara an ya'kula al-insanu bi yaminihi, yace mutum in zai ci abinci ya ci da hannunsa na dama. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Amr ibn Salama, ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, ya kai yaro kayi bismillah, ka ci da hannunka na dama, abin Salamah ibn al-Aqwa, ka ci da hannunka na dama kuma ka ci gabanka. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya kulanna ahadukum bi shimalihi wa la yashrabanna bi shimalihi, kada ɗayan ku ya ci ko ya sha da hagu, kada ɗayan ku ya ci ko ya sha da hagu, fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, domin shaytan ne ke ci ya sha da hagu, ya ci da ya hagu ya sha da hagu. Fal yadul yumna aula bit tasbih min al-yadil yusra ittiba'an lis-sunnah, ya tasbihi da hannunka na dama yafi akan kai da na hagu domin koyi da sunna. Sheikh Nasiruddin Albani yafi karkata zuwa ga wannan domin ya tabbatar da riwayar bi yaminihi, yace tana fassara riwayar bi yadihi. فاليد اليمنى اولى من التسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنه واخذا باليمين كما متين يزنتو ياي ركو ده داما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كما النبي صلى الله عليه وسلم ين تساقفر دا وتساتا كلمي تقفر داما يناباش شعوا حكا نموجن تاجي كانسا da kuma wajen tsarkin sa, wato yin alwala ko wanka ya fara da dama. Wa fi sha'anihi kullihi, da dukkan malamin ransa. To malam sai karkare da cewa ala hadha, a bisa ga wannan bayani da ya gabata, fa inna at-tasbiha bil misbahati la yu'addu bid'atan fid din, amfani da tasbihi wajen yin tasbihi ba za a lissafa cikin bid'o'i ba, bid'a ta addini, li anna al-murad bil bid'ati manhiya anha hiya al-bid'u fid din, domin bid'ar da aka hana ita ce bid'ar addini. Wat tasbihu bil misbahati innama huwa wasilatun li dhabt al adad, amfani da tasbih da tasbah wata hanya ce kawai ta kiyaye adadi. Wa hiya wasilatun marjuhatun mafdula, duk da cewa hanya ce da abarin jayi akanta, wato ba ita ce ta rinjayi ba, ita aka yi rinjayi akanta kuma ita aka fi, saboda kai da yatsa ko da hannunka yafi. والافضل منها ان يكون عبد التسبيح بالاصابع, yace abin da yafi falala mutun ya amfani da yan yatsun sa. Wadannan malamai duka in aka kula za a ga cewa sun fifita kamar yadda sunna ta nuna amfani da yan yatsa, duk da basu toshe kofa cewa haramun ne ai amfani da tasbiha ba, kuma basu ce duk wanda yake amfani da tasbiha dan bid'a bane, kamar yadda wasu suke ƙoƙarin sai sun tabbatar da wannan ra'ayi ko da ƙarfin tsiya, ce kuma wanda aka ga ta zuwa kawai an ga wani babban dan bid'a ko wani, wannan ba haka bane. In kai dauki wannan to mutanen da zaka jefa cikin bid'a ba kaɗan bane, manyan malamai waɗanda sun fi gaban kai musu maganar bid'a, a shirye Ibnu Taymiyyah su abin nan, ko ran Ibnu Qayyim cewa wa annahu afdalu, bai ce wancan haramun bane ko abin nan. To to za mu je fasili na gaba.